Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 3 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An gwabza kazaman fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar, yayin da sojojin Rasha suka ƙara ƙaimi kan har-har a birnin Lysychansk. Rasha dai na kai hari ne a yankin, yayin da sojojinta ke neman ƙara zurfafawa cikin yankin mai masana'antu, wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan har-har na baya-bayan nan, tun bayan kasa kama birnin Kyiv, bayan ma mayar da Rasha ta fara ta ranar 24 ga watan Fabrairu. ‘Yan awaren Ukraine da ke samun goyon bayan Rasha sun ce sun kewaye birnin. Andrei Motoko, wakilin na ‘yan awaren, ya shaida kamfanin dillancin labarai na TASS cewa ‘yan tawayen Lugansk da sojojin Rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci, wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin Lysychansk ƙawanya. Sau'i kaɗan bayan wannan bayani, sojojin Ukraine sun musanta cewa an kewaye Lysychansk, amma sun ce ana ci gaba da gwabza ƙaramin fada a wajen birnin. A jiya Asabar, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin Ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur a wani ɓangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen ƙasar a jiya Asabar, don nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan babban birnin ƙasar Tripoli da sauran garuruwan ƙasar a ranar Juma'a, inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati, ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin Tobruk. Zanga-zangar ta ranar Juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin Tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a Geneva. Rikicin yanzu ya ta'allaka ne akan batun cancantar 'yan takara. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, Libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan Disamba, biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da takaddamar shari'a. Masu neman shugabancin ƙasar da ake cece-kuce da kuma kasancewar 'yan damfara da mayakan ƙasashen waje a cikin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Iran ya Allah wadai da harin baya-bayanan da Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya a jiya Asabar, ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya-bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa arewacin Siriya. Kalaman na ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa ƙasar ta Siriya, inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an ƙasar ta Siriya. Iran dai na ɗaya daga cikin masu mara shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad baya, inda ta aiki da dabban mayaka daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yaƙin Siriya na tsawon shekaru 11. Yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da raba-raban al'ummar ƙasar daga mahallansu, waɗanda suka kai miliyan 23 kafin yaƙin. Ziyarar Hussein ta zo ne sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda ya raunata mutane biyu, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Siriya suka rawaito. Daga ƙarshe jiya Asabar, hukumar Falastini ta ce ta ba da harsashin da ya kashe 'yan jaridar Al Jazeera Shirin Abu Alka ga ƙwararrun masana harkokin bincike na Amurka, inda ta ɗauki matakin warware takaddamar da ke tsakaninta da Isra'ila kan binciken mutuwarta. Abu Akle wata gogaggiyar 'yan jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen Larabawa. An harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani tsunami.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA, inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaɓen shekara 2023 tare da duba da yadda al'umma ke zamantakewa. Yau, shirin zai tashi ne a inda na yi wa Sheikh Muhammad Nuraini Ashafa wata tambaya da ta jibanci dangantakar da ke tsakanin Ubangiji da bawansa. Ku biyo ni. A daidai lokacin da Reverend James Muzalwiye yake bada amsar tambayar da na yi masa, sai muka samu wakilin Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Sheikh Tajuddin Muhammad ya shigo. Barkanka da zuwa Sheikh, muna maraba da kai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To Sheikh Nuraini Ashafa, wai shin menene dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin tafiyar da mulkin jama'a a musulunci? Saboda akwai abubuwa da suka faru kamar yadda Nasiru ya faɗi, ya kawo misalin abin da ya faru a Sokoto da ɗaliba, ya kawo misalin abin da ya faru a nan daidai daga goyon mace a bayan mashin har ya sa aka kona shaguna fiye da 30, aka yi maka shakashe, mutum 5 suka rasa ransu bayan ita wadda ta faɗi a babur. Menene shin dangantakar Ubangiji da bawansa da kuma dokokin bin mulkin jama'a?
To alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tabi'in wa lisan ila yawmiddin. Wa ba'd, wannan muhimmin al'amari ne tambayan da kika yi akai. Wani sirri ke tsakanin bawa da Ubangijinsa? Allah ya halicci mutum bayan ya halicci dukkan halitta gabaki daya, kuma ya karrama dan adam. Karramawa da ya mashi mutumin da ya halitta yana cikin duk abubuwan da yake da shi gabaki daya da Allah ke so a duniya, yake kishi babu kaman mutumin da ya halitta shi. Duk abin da ko za ka yi daraja a gaban Allah, sai Allah ya kange shi a jikin kyautata ma dan adam. Duk wani abin daraja, mu dubi girman da Allah ya ba Ka'aba da abin da ke cikinta, amma ran mumini guda daya ya fita daraja. Ka'aba ga ta nan gabaki da ɗakin Allah ne, kowane shekara sai mun je, amma ran mumini guda daya ya fita daraja, bai tsaya nan ba. Kuma Allah ya karantar da mu akan cewan in kana da ibada, aikin haji ce. Manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karisawa a ƙarshe a takaice, da yace in ga muku abin da yafi azumi, yafi zakka, yafi nafilfilin sallah daraja, in ga muku shi yafi shilada, su ce shine sada zumunci tsakanin mutane, kyautata mutane, komin addinin su kyautatawa tsakaninka da mutane. Wannan ya nuna mana a takaice a matsayinka na mutum darajar da dan adam ke da shi gaban Ubangijin shi. Saboda haka abinda muka yi asara a duniya yau, in muka duba daga College of Education kafancen 1987 zuwa College of Education Shehu Shagari College of Education Sokoto, tsakanin College of Education ɗin nan guda biyu, magana ne fa na kishin Allah. Bayan Allah ne suna kishin Ubangijin su. Wajen kishin Ubangijin su kuwa aka taba abin da ya shafi Ubangijin su. Can wajen Reverend Bako a lokacin yayi magana ya tifke tsakanin shi da dalibai. Sakamakon haka fa aka shiga kashe-kashe. Wansu suka shigo ciki, dalibai suke abin su na dalibai tsakanin dalibai da dalibai. Amma me biyo baya, tun daga wannan lokaci abu ya dinga barkewa. Aka gama kafancen, aka zo kasuwan magani, aka koma aka je ta fara balewa, aka koma ta fara balewa, aka dawo zangon Kataf. Aka gama zangon Kataf, aka koma Jos September 7, 2001. Tun daga nan September 7, 2001 har wannan rana mai kanar na yau, shekara 21 kenan, Jos bata samu lafiya ba, sai dai ya sauki anan musamman kamar inda muka aiki da wasu kuma suka aiki, ya kuma bare a can wurin, ana dinkewa anan tana barewa a can. Me ya kawo haka? Haka zalika dalibai ne kuma a Sokoto College of Education. Me yasa ya baiwar Allah nan ta yi maganan da ta yi? Wani irin tarbiya take da shi? Me yasa yaran da suka je neman fansa, wani irin tarbiya suke da shi? Sai muka maganan ba na yaran nan bane, magana ne na suwa, na irin tarbiyyan da mu tarbiya ta gurɓace. Na farko, iyaye sun ci amanar ƴaƴansu. Iyayenmu mafi yawan iyaye a Najeriya yau sun ci amanar ƴaƴan da suka haifa. Saboda tarbiyyar da ya kamata su ba su. Ai kallo ma in iyaye suka kalli lokacin da muke yara. Duk wanda aka haifa daga 1950 zuwa 1980 shekara 70 din nan tsakiya din nan. Koko 60 zan ce din nan tsakiyar nan. Za mu ga cewa dukkan su tarbiyyar da aka ba su kallo da ido ko ya ishe ka magana. Kallo kawai za maka iyaye za su maka da ido ka san me yake ciki. In ka ga gwan babanka na zuwa, baba ke zuwa. In ka ga abokan yayyinka na zuwa, yayyinka suke zuwa. Za ka karbi kaya a hannunsu kai ko in an baka goro dan an aike ka baka isa ka karba ba dan ka je gaci ina ka samu kudin. Wannan tarbiyyar da aka yi kenan. To ina muka rasa ta a Najeriya ta yau. Zama tarbiyyar da muke ma ƴaƴanmu mun gurɓace akan tarbiyya. Na biyu shugabannin siyasa sun ci amanan bayan Allah da suka ba su amana. Magana kace tsakanin Allah da mutane mulki. Amana ne mulki a musulunci, mulki amana ne kuma ya dauka ya ba mutane su rike hannunsu. Wanda kuma aka ba amana mutuna da kista na anna na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar a matsayin shi na shugaba da aka ba shi amana sai taguwa ta bace, taguwan wani ta bace. Sayyidina Umar a matsayin sa na Amirul Mu'minin ya dinga neman taguwan, ne ya shiga yana neman taguwa da ta bace. Raƙumi kenan, ya shiga neman raƙumi nan ya damu, ya wahala neman raƙumi. Da ya ga raƙumi a ƙarshe ta wahala ta tagayyara, ya zo ya ije ta, yana zuba mata ruwa a jiki, yana zuba mata ruwa a jikinta don ta huce, ta huce ya bata abinci. Sai yana cewa ina tsoro ne. Sai wani ce mashi a taguwa kawai ya sahabi ya Amirul Mu'minin ya ka damu. Yace a damuwa na gobe, ni ne Amirul Mu'minin, amanan waɗannan bayan Allah da dabbobi na hannuna. Ina tsoron gobe kiyama kada Allah ya tsaya ce Umar me kake kallo amanan da muka ba mu dabban nan har ta fita nan ka tattagayyar ta shiga wannan hali. In ko kan dabba kawai Amirul Mu'minin shugabanmu kenan. Sai mu duba shugabannin mu a yau, damuwan su damuwan talakawan ƙasa ne koko damuwan alfanun da za su samu a sakamakon mun ba su amana ma a hannunsu. Sai kasance abin da ya faru shugabanni sai suka koma suna shan jinin talakawa. Ina ce ana shan jini mafi yawa, abin da nike nufi ana ingiza talakai kashe talaka dan uwan shi, ana sa guba a cikin kogon zuciyarsa. Siyasan annamimanci, siyasan asabiyanci, siyasan tasubanci, siyasan cin fuska da cin mutunci, siyasan ingiza kantu gona. Misali mafi yawan 'yan siyasan mu 'ya'yansu na ƙasan waje suna karatu, amma makarantu ma anan fa ta gurɓace ta lalace. Babu shakka wansu sun yi kokari a cikinsu, amma ba duka za a ce ba. Amma mafi yawa ina 'yan suke karatu, me yasa ba su karatu da su kai karatu ba, inda su ma suka karatu ai su anan gida suka karatu dukansu mafi yawansu. Wannan shine abu na biyu. Bayan 'yan siyasan da suka ci amanan mu suna zuwa siyasan ƙabilanci, siyasan addini. Bayan 'yan sun je sun haɗu a nan Abuja mahaɗan nasu, ba aka manta da John da Yakubu tare suke, da Abel da Abdullahi tare suke tafi, ƴaƴan Hajiya da Grace da Margaret da Magajiya tare suke mu'amala, suke din club ɗinsu daban, party ɗinsu daban, wurin zuwansu daban, wurin liyafansu daban, wurin bukinsu daban. In ma makarantar suna karatu irin makarantar da suke sa ƴaƴansu daban yake da na talaka. Amma in sun dawo ƙauye sai a ce kun san wancan Abel ɗin nan ba ɗan uwanka bane, kun san wancan sunan shi Usman, my name is Abel, me kuna no vote for Ramo. Sai a sa wannan guba tsakanin mutane a fallasa su. A ƙarshe yadda su haka suka ci amana mu, sai siyasa ya koma ta naira. A ƙarshe sai siyasa malamai, mafi yawan malamai kamar da pastor ya ce malamai na zamanin yau mafi yawansu suna halalta haram su kuma haramta halal. Zagin manzo ba abin wasa bane a duk duniya gabaki ɗaya. Traceable felony ake kiran shi. Zagin manzo a waje makamancin amanan ƙasa ne. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, duk wanda ya ci amanan ƙasa hukuncin shi kisa ne ko ɗaurin rai da rai. Duk ƙasashen duniya gabaki ɗaya, kashe 90 cikin 100 in ba kashe shi ba ɗaurin rai da rai ne. Mafiya ni ban sani ba, ina ko wanda zai faɗi guda ɗaya a ce wanda in ka ci amanan ƙasanka za a baka burodi da kwai da na madara a ce ka sha. To a musulunci kuwa zagin manzo is equivalent, yana daidai da cin amanan ƙasa ne. To kuma ana faɗan nan ba yau ake faɗan nan ba. 1987 an yi kuskure an faɗa, 1992 an yi kuskure an faɗa, an zo Jos, an zo Juma'a an sake yi an faɗa. Su wa suke ingiza yaranmu, suka ki ba su haƙƙin gaskiyarsu ga abin da ya kamata a yi? Malamai sun ci amanan mu. Amma alhamdulillah in muka zo za mu yi magana akan wannan sauƙin da aka samu.
Za mu ji wane ne nauyin hukunci ya rataya a kansa. Misali idan irin waɗannan sun faru, mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawan Allah baki ɗayansu, menene hukuncinsa? A daidai lokacin da Sheikh Nuraini Ashafa ke jawabi muka samu bakwancin Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri, sakataren Ansarul Din At-Tijaniya. Muna maka maraba da zuwa sakatari Sannu Tumadalla. To, barin zo ga daki Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ke yar gogwarmaya ce mai kokarin kada haƙƙin musamman mata da ake ganin su ne masu tarbiyya a gida kafin mazaje. Sai an fara tambayar mace, tunda miji sai ya bar gida ya batta da ƴaƴa, walau tana aiki ba ta yi, rayuwar yaran nan da kyautata musu yara ta yi a wuyanta. Yaya ake hura wutar rigimar addini? Laifin yana kan malaman addinin ne ko kuma a'a, ƴan siyasa ne da suka zo suka farraka tsakaninmu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, wato al'amarin yana da fuska uku. Ba a ginin gida daga roof, daga rufi, dole sai daga foundation. Kuma kowane mahaluki a duniya bai fado daga kan bishiya ba, ya fado ne ta hanyar uwa da uba. An yi aure na sunna, za a haife shi. To, Allah ya dora nauyi akan waɗannan iyayen su yi wannan yaron tarbiyyan da zai kasance mutumin kirki. To, inda aka samu akasi, shi mai gida yana ganin mafi yawancin masu gida maza suna ganin cewa inda suka ba da cefane kudin makaranta waye na gida an gama, shi ya gama nasa. Ita kuma matar gida ita ta zauna gida cewa wannan yara tarbiya, kuma gaskiya fi sabilillahi akai haka, an yi tuya man fanta da albasa. Tunda dai a musulunci da kuma addini na Christians, ai dole kai mai gida kai ne shugaban gidan nan. Duk wanda yake karkashi a cikin gidan nan hakkin sa na kanka, kuma kai Allah zai tambaya. Ke kuma mata da kike deputy dinsa, shi wasu suna tsaya su yi mazan, amma akasari ba sa yi. To, sai mu dawo kan ita mace da shi ita ce deputy. Ita kuma matan yanzu an samu mishkila. Kaga a da matan mu ina suke zuwa? Suna gida. Duk wanda ya zama professor, doctor, wane ne a duniya yanzu, duka waye karantar da su? Uwarsu. Kuma akasari waɗannan uwayen wallahi ko primary ba su yi ba. Abinda suka samu shine tarbiyya wanda nasu iyayen suka yi musu a gida. To, sai aka wayi gari irin waɗannan matan na yanzu, ta je ta yi boko, ta yi karatu, ta yi degree, ta yi masters, ta yi waye, ta yi wa, tana ganin shine rayuwarta. Me a gabanta yanzu tara abin duniya? ƴaƴan da Allah ya bata ta kula da su, ta sai ta kawo mai reno ma Hajiya Madina da Allah, mai reno nake nema, ki ga wani a office sai aje a kawo yarinya daga wani ƙauye. Gida ke uwa da ya kamata ki assasa tarbiyyan ƴaƴanki, kin sake su akan direba, mai gadi, mai wanki. Ya dogara ga kuɗinki, in kina da kuɗi da yawa ma'aikata sai su kai goma a gida. Yaran nan sai suna ƙarƙashinsu, kuma yaro zai tashi tunda aka haife shi kan yi shekara 20 ya shiga hannayen mutane da wata za ta kwan bakwai ma ta bar gidan. Wata shekara ɗaya. So haka ake canza, sai da ake canza riga. Dan Allah, dan annabi bayin Allah, ya za a yi yaro ko yarinya ta tashi a hannun baƙi wanda ba a san rayuwansu ba, a san bayansu ba, su tashi a hannun irin wannan. Ya mutum, yaro zai zama mutum? Ba zai yiwu ba. To, wannan gaskiya an ba mun gyara ba, mun dinga ganin bala'i kenan iri-iri. Dole a koma mace ta zauna a gida ta duba ƴaƴanta. Kuma aka sirrin matan nan iyaye mazan za su iya rike su, za su iya ba su abinci da bukatun da suke da bukata na rayuwa daidai gwagwado, amma saboda haɗama da san tara abu duniya, sai su bar abin da Allah ya ba su da su ne za su gina al'umma, sai a basu su lalace su taɓarɓare. Yanzu gashi kuna ganin da mu da muka yi makaranta mun yi wani lesson teacher? Ba mu yi ba. Kuma ƴaƴan mu koya musu lesson teacher ba? Mu da muka ɗan yi secondary muka zo mu muke koya ƴaƴan mu karatu. To, amma yanzu duk gidan da ka je ɗaya-ɗaya ne babu akwai lesson teacher. Lesson teacher ne mai suke wa ƴaƴan, da yawa su suke ɓata su a gida. Mai gida baya ne ya tafi da make, ko matar gida ke ma kin fice. Lesson teacher ya zo shi kadai gida ba kowa, ko yana can yana harkarsa, ya sa yarinya ko mace ko namiji ya ɓata ta a gida, kuma a cikin gidanki. To, Allah zai kyale mu. Saboda haka wannan masifa ce wanda in ba mu gyara ba, ba zai yiwu ba. Allah ya ce tashin taimake ka. To, ni ina ganin dole ne a koma a sake lale. Mata, ku ɗauki abin da Allah ya ɗora muku, kuma zai tambaye ku, ya ba ku amanan kula da ƴaƴanku, ku tsaya. Yanzu gashi me ba a yi ne wai? Shaye-shaye irin waɗannan yaran suka taso, ke uwa ba kenan, uba ba ya nan, abokanai shi kenan. Ai, ga wani mai siyasa can ya kira mu, ko malam, haka za a fita a tafi a je a yi ta kwaya ne, in ma ba su da kuɗi kyankyaso, toad, kwaɗo, kashin kadangaru, shadda. Yaro zai je ya tsuguna ya sa hancinsa a shadda ya shaka, sai idonsa ya jazo shi kenan, sai fita baya ji baya gani, kansa ya zare. Saboda haka fi sabilillahi mu koma drawing board. al'umma ba sa ginuwa by themselves, dole sai an gyara gida. Kowa a gida ya fito, in ba mai wannan gyara ba muna tuya ne muna barin albasa.
Da wannan gargadi da Hajji Amariya Ibrahim Baba ta yi na cewa sai an fara gina al'umma daga gida, zamu jalin zamun shirin a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Gai da Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwa Birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka didda dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. A malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Eh suna la Samir Salis.
To mallan Zabiu kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambaye.
To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka pure water ko? To yanzu wannan pure water mallan nawa ake sai da pure water?
Naira 20 a yanzu.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran Zabiu.
Ina rayuwa ne. Kuma lokaci ya canza. Shi ya kawo haka.
Yanzu mallan ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai, kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawowa, in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sida rake a nan garki. A shekarun baya ɗin kamin na koma wannan.
Okay, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
Yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san komai rayuwa haka yake, bara baya kasancewa. Amma sun samu ne samu wanda tafi wannan gaskiya.
Insha Allah wanda yake wannan din zai zo.
Insha Allah.
To mallam, kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci. Kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan gaki. Anan transformer.
Garki transformer. Anan kake da zama. To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Ki kunawa?
Mu biyar.
To ku biyar da kuka kama kowa yana hada.
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zamu ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan.
A watan ba.
To amma mallan yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah ga wakin gwargwado ana samu 2,500 naira 1,000, amma na lokacin zafi ne ana iya fi haka. Yanzu na lokacin damuna ne kana samun 1,000, wata ran baka samun 1,000 din ma yanayin damunar da ake cikin.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da ƴaƴa biyu.
Ƴaƴanka biyu? Mata ɗaya, ƴaƴa biyu?
Ƴaƴa biyu.
Masha Allah, Allah ya raya su.
Amin amin.
To ka suna su ma nan garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina? Jihar Katsina. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Yana yanzu wata biyu wata uku haka sai na koma.
Kana wata biyu wata uku? Kamun ka je ganin gida?
Kwarai kuwa.
To mallam, yaya maganar karatu fa? Karatu an koyi karatu, an yi karatu boko?
Na yi karatu boko da Islamiyya ba ni ban taba ba gaskiya. Domin ma ina a secondary na karatu da tsaya. Na kai aji biyar.
Ka kai aji biyar na babban secondary?
Yi nan karatu na tsaya mu wallahi.
To amma menene dalilin da yasa mallam ka dakatar da karatu?
Wallahi yana yi na rayuwa ne. Yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma a cigaba da karatu.
To yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya, idan Allah ya kawo maka wada wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
sosai kuwa sosai wallahi ina farin ciki ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine shiga shiga zaman duniya ko ba haka ba
to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake fada ba wanda yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake a halin yanzu wallahi
to shikenan mallam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode nagode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida mallam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.